أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله من قول الله تبارك وتعالى دينونا منا وانا اللوكتشي يومنا ترى قوات محرم هجران النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya daidai da 27 ga watan Julai na shekara ta 2023 miladiya. Mun dawo kan karatun mu na Riyadus Salihin min kalami Sayyidul Mursalin. Muna cikin babin da yake magana akan al'amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Babin da yake umurni yake magana akan umurni da kyakkyawan aiki da kuma hani da mummunan aiki. Al-Khamis an ummul mu'minina ummu Salmata Hind bintu Abi Umayyata Hudhayfa radiyallahu anha 'ani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala innahu yusta'malu 'alaykum umara'un fata'rifuna wa tunkirun faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. حديث نبير أتكلم وانا باب ديكي أمني ديكي كاوان أيكي يكي هاني دمونا أيكي أنسى مشي دقاء أم المؤمنين والمؤمنين أم سلمة وانداكي كمتا أم سلمة هند بنت أبي أمية Hindu yar Abi Umayya Huzaifa kenan sunansa radiyallahu anha Allah ya dade ita anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi ya rami sallallahu tabbata gare shi annahu qali yace innahu yusta'malu alaikum umara yace lalle ku za a samu wato wasu shugabanni wanda za su yi aiki akan ku fa ta'rifuna sai ku san wani abin da suke aikatawa wa tunkiruna sai kuma ku ki wani abu da suke aikatawa fa man kariya wanda yake fa gad bari'a to hakika ya kubuta wa man ankara wanda yake fa gad salima hakika ya tsira walakin man radiya wa taba sai dai wanda ya bata shine wanda ya yarda kuma ya bi qalu ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah ala nuqatiluhum shin ba za mu yake su ba قال لا يشاء ما أقام فيكم الصلاة متكر سنة صيد الصلاة أشكنكو رواه مسلم إمام مسلم ليروت وانا حديث معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكار بيده ولا لسان فقد برئ من الإثم يشي ما نسشيني وان ديكي لذوش يسا ولم يستطع إنكار بيده أما بذي إيكي دهان سبا ولا لسان كو دهارتن سبا faqad bari'a min al-ithmi haqiqa ya kubuta daga laifi wa adda wazifatahu sannan ya bada aikin sa wa man ankara bi hazmi taqatihi wanda yake abun gurgudun ikon sa faqad salima min hadhihi al-ma'siya to haqiqa ya kubuta daga wannan laifi wa man radiya bi fi'lihim wa taba'ahum fa huwa al-'asi wanda ya yadda da aikin su ya bi su to shine bai sa'o. Wannan hadisin an samu shi daga uwar mu'minai Ummu Salma Hindu yar Abi Umayya wanda sunansa shine Huzaifa da ɗaya daga cikin matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle ku za a samu su shugabanni akan ku sai ku san fa ta'rifuna wa tunkirun sai ku san wani sashin aikin da suke yi saboda aikin ya dace da shari'a kun san aikin kun san cewa ya dace wannan aikin da suke aikatawa sannan kuma sai a samu wani aikin da suke aikatawa wanda ya saba wa shari'a, ya saba wa fadin Allah, ya saba wa maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai ku ki wannan aikin saboda sabawan wannan aikin nasu. Idan suna yin aiki da Alkur'ani da Sunna, suna bin abin da Allah ya faɗa, suna bin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, to shikenan sai ku musu biyayya, ku bi su a ciki. Idan kuma suna aikata ayyuka munanan ayyuka wanda Allah ya hana, Annabin Allah ya hana, musulunci ya hana, amma suna yi, to sai ku ki wannan aikin da suke aikatawa. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake yace cewar baya son aikin a cikin zuciyarsa, abinda shugabannin da suke yi baya so, mummunan aiki ne da mun suke aikatawa. To wanda ya samu wannan kin abun a cikin ransa, to ya kubuta kenan. Wanda kuma yayi inkarin abun, annabi yayi watakila yace shi ba zai ba saboda ya san aikin sabo ne, to wannan kuma ya kubuta shi ma. Amma wanda ya fada cikin masifa shine wanda ya yarda sannan yayi musu biyayya a cikin wannan aiki. Suna aikatawa amma ya yarda yayi biyayya saboda alhaji wane ne yake yi, saboda wane ne yake yi, tunda wane ne yake yi ni kuma ina kunyar wane, saboda haka ba zan iya saba masa ba, sai na yarda mu yi koma mai da shi. Idan ya zama ko da jagora ne a cikin mutane yana mummunan aiki, ya nemi ku mummunan aikin da kai, to ba za ka yarda ba in ka san mummunan aiki ne. Kar ka masa biyayya ka bi shi a ciki. Ba a yin biyayya wa mutum a cikin mummunan abu, ba za a masa biyayya ba. In ya saba fadin Allah, ya saba fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ba za a masa biyayya ba. Sai ka ƙi abun a cikin zuciyarka idan ba za ka iya hana shi ba. Sai ka ƙi yin tarayya da abun a cikin zuciyarka idan ba za ka iya hana shi ba. Sannan kar a ganka kusa da wajen abun ba, shi ne ka ƙi abun. Ko labarin abun ba za ka yarda a kawo maka ba. Duk abun da zai haɗa ya zo ya haɗa da kai a cikin wannan laifin, za ka yi nesa da shi. To shi kenan ka kubuta in ka zama haka. Amma wanda ya yarda ya bi, to shi ne ya halaka. Sai suka ce ya Rasulullah, ba za mu yaƙi waɗannan shugabannin ba, wanda ga su nan muna gani suna munanan ayyuka a fili, ga su nan ga shi nan ana gani suna saɓa wa Allah, suna saɓa wa maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba za mu yaƙe su ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a'a, qala la, kar ku yaƙe su. Ma aqamu fikum as-salah, matakar suna tsaye da sallah a cikin ku. In dai suna tsaye da sallah, suna bari ana yin sallah, to ba za ku yaƙe su ba. Sai ku bar su. Ku yi abin da ake nema shine ku ƙi wannan aikin da suke aikatawa mummuna. Kar ku yarda yi da ku, sannan kuma kar ku yi biyayya a cikin wannan aikin mummunan da suke yi. Amma in suna tsaye da sallah a cikin ku, to ba za ku yaƙe su ba. To kaga idan aka ce an naɗa mutum ya zama jagora a kanka, to akwai biyayyar da za ka masa, yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi, fa alaikum bis-sam'i wat-ta'a wa in ta'mara alaikum 'abdu, ku yi biyayya ku ji ku yi bi, ko da bawa ne aka ɗora shi a kanku wanda ake ganin sa kamar ba kowa ba, to dole ku masa biyayya ku bi shi ku ji. Shi yasa sai na Abubakar radiyallahu anhu da ya zo lokacin da ya zama khalifa, sai ya ce musu ati'uni ma ata'atullaha wa rasulahu, kun biyayya matukar na bi Allah da manzonsa. In ban bi Allah da manzonsa, to babu biyayya da za ku mini, ba za ku mini biyayya ba. To shugaba za a masa biyayya matukar ya bi Allah da manzonsa. Amma idan ya ki bin Allah da manzonsa, to abin da ya umurta na ƙin biyayya wa Allah nan ba za a yi ba. Amma ba za a yaƙe shi ba, sai a bar shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bar shi, matukar sun bar ku kuna yin sallah. In dai ba su hana ku yin sallah ba, duk fajircinsu, duk ƙin sonsu da wato addinin, amma sun bari ana sallah, to ba za a yaƙe su ba, sai a bar su. Shi yasa sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam suka zauna da su irin shugabannin da aka yi nan, irin su Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi, wanda ya kasance za a zo a yi sallah irin sallan juma'a, idan ya fara kudu ba halla asar bai gama kudu ba sallan juma'a ba. Amma ga sahabbai sallallahu alaihi wasallam suna zaune a gabansa, ba wanda zai iya yin wata magana, duk wanda magana kan shi za a yi a lokacin. Yana yin irin waɗannan abubuwa da yawa, ya ce Madina ma ya halatta ta kwana uku, ai komai ma ba komai, duk abin da gana ma ai. Ya zo ya yaƙi Abdullahi ibn Zubair a garin Makka, ɗakin da Kaaba wanda ba a yaƙi a wannan wajen. Ya yi abubuwa amma shugaba ne, amma bai hana yin sallar ba, saboda haka ba su yaƙe shi ba, sai suka haƙura suka bar shi. Ake tambaya Abdullahi da Umar, yaya kuke yi idan an je yin sallan juma'a tun da halla asar ba yi sallah ba? Ya ce wani lokacin kawai a cikin nuni muke yin sallah, sai mu yi azhar, muna zaune a gabansa sai mu yi sallah a cikin ima'i kawai a cikin nuni har a gama. To shi shugaba za a masa biyayya, amma za a yi abin da yake in ya saba Allah da manzonsa, kuma ba za a yi ba. In ya saba Allah da manzonsa ba za a yi ba. Matukar bai hana sallah ba, idan ya zo ya ce yau dinnan ba za a yi sallah ba, shine shugabawa ne. To shugabancin sa ya kare a nan. Daga nan ba za a saurara masa ba. Yanzu kan ya iso inda ba a saba ba. Amma ko wurare kananan wurare da zai tattaba, amma sai a bar shi. Ba za a masa biyayya ciki ba, za ka ƙi abun iyakinka idan ya umurce ka ba za ka yi ba. In ka sa abun ya saba Allah da manzonsa ba za ka yi ba. Kar ka ce ai wane ne, tunda wane ne kuma shine shugaba, dole na masa biyayya, ba za ka masa biyayya cikin irin wannan ba. Ka ƙi abun da zuciyarka, in ba za ka iya yi da hannunka ko da bakinka ba. Ka ba da iya ƙoƙarinka kenan. Amma wanda ya yadda ya aikata ya bi, wane me yasa kai abu kaza, wane ne ya saka ni, tunda wane ne ka ado ne nan ne, to wannan shine ya shiga cikin fitina. Kaga ana maka magana kan wanda ke kyawun aiki da hani da mummuna. In Allah ya jarrabe ka da shugaba ma azzalimi, wanda yana zalunci, gashi nan kana gani, in ya umurce ka da mummuna aiki to ba za ka yi ba. In ba yadda kai iya, sai ka ƙi abun a cikin zuciyarka. In ba za ka iya hanawa da hannunka ba, ba za ka iya hanawa da bakinka ba. As-sadis an ummul mu'minin Ummu Hakam Zainab bint Jahsh radiyallahu anha anin nabi sallallahu alayhi wa sallam dakala alayha faza'an yaqulu la ilaha illa Allah waylun lil arab min sharrin qad iqtaraba fataha al yawma min radmi yajuj wa majuj mithlu hadhihi wa halqa bi usbu'aihi al ibham wallati taliha fa qultu ya rasul Allah anuhlik wa fina salihun قال نعم اذا كسر القبر متفق عليه السادس حديث نشدا اتكين wannan babin da yake umuri da kyakkyawan aiki da hani da mummuna aiki an samu shi daga ummul mu'minin uwar mu'mine ummi hakam wato uwar hakam zainab bint jahsh radiyallahu anha Allah ya dade ita annan nabiy sallallahu alaihi wasallam dakala alaiha faz'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajenta a firgice, ya kulu yana cewa la ilaha illallah, babu amota da gaskiya sai Allah, wailul lil arabi min sharrin qad iqtaraba, wato karman tasku da azaba da bone ya tabbata wa larabawa, min sharrin qad iqtaraba, saboda sharrin da ya kusanto su. Fatuhul yawma, wato abinda za a bude shi yau, min radmi yajuj wa majuj, na katangar da aka yi wa yajuj da majuj, mislu hadhihi kamar haka. Wa halqa bi usbu'aihi al ibham wallati taliha, sai ya hada hannayensa yatsunsa babbar yatsa da wanda suke binsa da suke binta, yace sharrin yayi kusa kamar haka, gashi nan ya mako zai same shi. Fa qultu ya rasulullah, sai nace ya ma'aikin Allah, anuhlika wa fina salihun, shin za a halakar da mu kuma a cikin mu akwai mutane na gari? Qala na'am, annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza kasura al-khabath, idan mummunan aiki, fasikanci da fajirci yayi yawa, za a halakar da ku, ko da kuma akwai kyau, wato salihun, akwai bayin Allah na gari a cikin ku. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim ne suka rawaito wannan hadisin. Wannan hadisi an samu shi daga ummul mu'minai Zainab bint Jahsh, matar Annabi sallallahu alaihi wasallama, wacce Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da muka sani tarihin ta, ya kasance a ana ganin cewa ita ɗan dangi ne, ba mace ma ɗan dangi kamar ta a cikin dangin da ake da shi. To kuma abin da ya faru da Zainab bint Harith, sahabin nan na Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zauna, bawan Annabi sallallahu alaihi wasallama Zainab bint Harith, wanda matarsa ta bashi sai suna Khadija. To da ya zauna hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai iyayensa suka ji labarin fa yanzu gashi nan yana Madina. Gashi nan yana Makka, yana hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam. Su zo su same shi. Iyayensa da babansa da wani suka zo. Suka ce shikenan, mun zo za mu saye ka, mu fanshe ka, ka fita daga bauta. Ka fita ka zama babawa ba. To shikenan, sai suka je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku je ku yi magana da shi, in ya yarda zai bi ku, shikenan sai ya bi ku, ku tafi, ba wani damuwa. ya bi ku tafi in kuma ya zabe ni to shikenan to shikenan iyayen suka zo suka same shi to ga mahaifinsa ga babban sa sun zo shekara da shekaru ba ganin shi ba ya zo ya zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam waye ne zai zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zauna da wani ai an gama ai in ka zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani dan lokaci kadan ne to ba za ka so ka zauna da wani ba shi ba daga lokacin shikenan sai iyayen suka ce to yanzu za mu ba da kuɗi mu fanshe ka mu tafi da kai gida yace ni yace ina ai ba inda zan je ai ina nan a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zan tafi ba suka ce kai me za mu gane mahaifin su ce ni ba ni ne mahaifinka ga can danki da yan uwa da komai a gida ka ce za ka zauna a nan yace a ina ai ba zan bar Annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam to shikenan daga lokacin sai aka yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce banninsa kenan aka koma ce masa Zaid ibn Muhammad shi a lokacin ya zama dan Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan namu da shi dana tunda ya zabe ni ma ya bar iyayensa to ana cikin haka ana ganin sai shi renen ne da shi ba kuwa ba ana tafi haka sai aka ce to wace mace ne yanzu kyakkyawar mace mai dangi mai abubuwa wanda komai ya samu abin da ake nema aka ce Zainab bintu Jahsh ne Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce je ne meta shi Zaid ibn Harith je ne meta yaje ne wannan mata yaje ne meta kuma har ya aure ta to bayan ya aure ta ita matar ba ajin sa bane ita saboda ga yadda yake shi ita kuma ga yadda take ita shi da asalin sa bawa ne ga yadda abun ya zama ita kuma yar dangi ne ga ba ma hadi da shi to saboda ana so a kare wancan zancen na cewa shi din nan ba dan Annabi bane sallallahu alaihi wasallam annabi wa auladul mu'minina min anfusihim wa azwajihim ma'atuhum ba wanda zai ce Annabi sallallahu alaihi wasallama a mahaifinsa ne a shi mai jibintin lamarin mu'minina gabaki daya matansa kuma iya mu'minina dukansu to kaga in aka ce ga dansa ya aure wata mace kuma dawa ce ta zama matan Annabi sallallahu alaihi wasallama kaga kamar abun ba zai yi ba kenan bai zama dan Annabi ba to ana so a kare wancan maganan shi yasa Allah ya ce ud'uhum li abaihim wa aqsu bi Allah ku kira su da sunan iyayensu kar ku da sunan iyayensu kar ku kira su da sunan wani sai aka koma ga ya masa Zaid ibn Harith ce shine alqur'ani yake ga mana wa isqul ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wa taqilla wa tukun fi nafsika ma Allahu mudhi wa takhsha an-nasa wallahu aqwa an takhsha falamma qada Zaid minha wataran zawwajanaka halika la yakun al-mu'minu harajun fi azwaji adiyaihim idha qadaw minhunna watara wa kana amrullahi mafula to ban an yi wannan ya aure ta baya jin dadin zama da ita baya jin dadin zama da ita ga hali abubuwa yanzu ta gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba zai saki matan nan shi ba matan nan ta ishe shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce masa amsik alayka zawjaka wattaqillah ka rike matanka ka ji tsoron Allah ka batta ka ka rike ta to bayan Zaid din ya saru da ita falamma qada inna wadarin zawajanaka bayan an gama komai sai ya sake ta da ya sake ta sai Allah ya aiko cewa ya aura wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Jahsh ya aura mata ita saboda a rusa wancan maganan da aka yi na cewa Zaid bin Muhammad din nan a rusa wancan maganan ma kana Muhammad da ba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa katimin nabiyyi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai zama mahaifin wani a cikin kuwa to kaga dana ta ce masa Zaid ibn Muhammad to azu shi wannan magana ga mata ma ya sake da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ita ce Zaid bint Jahsh wanda da ta kasance ta yi aure da wani mutum lokacin ana a wanda ta aure shi daga baya rasu to aka ba ka aura mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta tare shekara 35 ita wannan matar Zainab bint Jahsh kuma har tana alfahari a cikin mata Annabi sallallahu alaihi wasallam tana cewa ita ai Allah ne ma ya daura auren ta ita tunda alqur'ani ya ce falam ma qala zaidu min hawatar zawwajnaka da zaidu ya gama ta gama zama wajen sa sai muka aurar maka da ita tace to ita alqur'ani ne ma Allah ne ma saukar da aya akan ta ma gashi ta zama matan Annabi sallallahu alaihi wasallam to ita ne tarihin da ta daga cikin nan to ita ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin ɗakin ta yana cikin firgici da ya shigo sai ya ce la ilaha illallah wailu lil arabi min sharrin qad iqtaraba yace babu mota da gaskiya sai Allah bone da azaba ya tabbata wa larabawa da sharrin da ya kusanto saboda abin da ya kusan buduwa na abin da ya rufu na yajuju da majuji to abun ya kusato katangar nan da aka rufe su da ita sun yi kusa su gama da ita su fito sun yi kusa su fito su dawo cikin duniya nan su zo su bishin mutane kamar haka abun ya kasance gashi nan yayi kusa kamar haka gashi nan sai ya hada yatsunsa babbar yatsansa da manuniya wannan ya sai ya hada su haka yace abun gashi nan kamar haka ne ya kusa to kaga anan a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce abun da yasa sun yi magana cikin cewa la ilaha illallah dama in abu ya samu mutum zai mai da wato in ya ji abu na irin firgicin nan zai faɗi la ilaha illallah sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wailul lil arabi tirda larabawa larabawa ya kira yace azaba za ta tabbata a gare su saboda su ne suke kusa da musulunci a lokacin saboda haka da su ake magana da kowa kuma ga sharrin ya kusan zuwa shine buduwar yajuju da majuju su samu damar shigowa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace abun ya matso kamar ka hada babban yatsa da manuniya ne gashi nan ya matso kamar yau dinnan zasu zo ka kuma mun sani yajuju da majuju sun kasance wasu dabbobi ne a yadda wani karatun ya faɗa wanda suke bayan ƙasa suna fitinan jama'a har Allah ya hada mutanen wannan zamanin ya hada su da zalƙarnai shi kuma zalƙarnai da ya zo sai suka gaya masa cewa ya zalƙarnai inna yajuju wa majuju musuduna fil ard fa hal naj'al kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum musudda yace suke gaya masa cewa ya kai zalƙarnai ga fa yajuju da majuju nan suna barna a bayan ƙasa sun hana mu sakewa ko za mu baka wani lada ka sanya mana tsakani a tsakani kamar ka tanga da su yanda ba za su iya komi da mu ba sai ce qala ma makanni fi rabbi khair fa inuni bi quwwati naj'al bainakum wa bainahum radma yace eh to abin da Allah ya bani dai na karfi zan yi amfani da shi kuma ku kawo masu karfi a cikin ku su zo su taya ni mu gina wannan katangan da za mu gine mu hana su su shigo inda kuke yace a kawo masa karfe atuni zubar al-hadid hada idza sawa bayna sadafain qala fuku hatta idza ja'ala hunaran qala atuni ufrig alayhi qitra fa basta an yadhharu wa basta lahu naqaba yayi gini da karfe ya gina katanga mai karfi ya tare waɗannan dabbobin ba za su shigowa inda mutane suke to malamai suka ce waɗannan dabbobin kullun suna nan suna tonon wannan katangar sai sun gama cinye ta cewar to sun gaji sai gobe za su dawo su ci gaba in suka dawo gobe sai ta dawo sabuwanta ran da suka ce insha Allah gobe za mu ƙara sata za su shigo kenan ran babu insha Allah ne a bakin su amma ran da insha Allah ta samu to za su shigo duk da wannan wasu malaman suka ce yajuju da majuju su riga sun zo ba ba waɗannan dabbobi bane ba abubuwan da ake amfani da su na rayuwar yau da gobe nan a cikin su ne aka samu yajuju da majuju karfe yayi magana abu kaza yayi magana abu kaza haka dai waɗannan abubuwan su ne yajuju da majuju wasu malaman suka ce waɗannan ne to kuma dai wanne ne dai kai dai ka shirya lahira tana kusa kawai shikenan kowa gaba kuma wanne ne a ciki ka shirya kawai lahira ta mazo Annabi sallallahu alaihi wasallam yace misalin abun kamar a ce babbar yatsa ne da kamar yatsa tsakanin shigowar su abun da ya saura su shigo to sai tana zai ne bintu jahi radiyallahu anha sai tace ya rasulullah anu lika wa fina salihun za a halakar da mu bayan a cikin mu kuma akwai bayan Allah nagari salihan bayi akwai bayan Allah nagari a cikin amma za a halakar da mu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am idza kasula al-qabas idan wato mummunan aiki yayi yawa in munanan ayyuka fasikanci da fajirci yayi yawa to za a halakar da ku ko da akwai bayan Allah nagari a cikin ku duk jama'a idan ya zama marasa wato bin Allah su ne masu yawa a cikin mutane su ne suka zama majority a cikin jama'a to za a halakar da mutane ko da akwai nagarin kuma saboda me suna gani su nagarin ana mummuna aiki ba sana ba to in azaba ta zo ba za ta ware su ba sai ta yi kudin goro da su kawai in azaba ta zo ba za ta ware wanda bai yi ba saboda ai yana gani ana yi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan dai mummunan aiki yayi yawa fasikanci yayi yawa fajirci yayi yawa to za a halakar da mutane ko da ku akwai mutane nagari a cikin su to kaga wannan yana gaya maka cewa
a bar jama'a suna yin abin da suka ga dama ana kallon su to ana jawo wa kai bala'i ne ana gani mutane suna sabon Allah suna zinace suna shaye-shaye suna sata suna abubuwa munana ana gani ba hana su ba to wannan din zai jawo Allah ya kawo bala'i wa mutane kaga ce ani ban nayi ha baka yi duniyan gogo suna yi to me aka yi kenan in baka yi jikin gidanku suna yi me aka yi in baka yi ayyanka suna yi me aka yi bai komai bai idan bala'in ya zo ba zai cire ka ba kai to sai saboda ka sai kai umuri da kyakkyawan aiki kai hani da mummuna kai kokari ka ja na kusa da kai kaga ka hana su mummuna aikin nan saboda bala'in ya kar ya zo yadda ya taho amma an raba gari kashi 190 duk mutanen banza ne kashi 10 ne kawai ba sai to me aka yi nan ba komai ba in bala'in ya zo ba zai ware goma nan ba sai dai in suna tunatar da waɗannan masu mummuna aikin in ka ga mutum yana mummuna aiki to ka masa magana ka hana shi da bakinka ko da hannunka ko ka kiyabun a zuciyanka amma baka hana da bakinka ba baka hana da hannunka ba baka kiyabun a zuciyanka ba yanzu baka gani waye abin da yake laifukan da yake a toni na ruwana kaga ko a zuciyanka ba baka rabu ba kenan to in bala'i ya zo ba zai ware ka ba ai zai hada ni har da kai duka to saboda haka hadisin yana karantar da mu cewar ko da ka zama nagari to ka dage kai amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar kai umurni da kyakkyawan aiki kai hani da mummunan aiki a Bukhari da Muslim suka dawo kan wannan hadisi kuma insha Allah ina ga zamu dakata anan kamar yadda muka sani muna cikin kwanaki na farkon wannan shekara na shekarar musulunci hijira 1445 wanda watan Muharram ne muke ciki muna cikin tara ga wata wanda yau an yi azumin tasu ake nan kuma gobe kuma za a yi wani azumin na Ashura wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina ya samu Yahudawan Madina suna yin azumin ranar 10 ga wata ran 10 ga watan nan ya samu suna yin azumin sa sai ya tambaya me yasa Yahudawa suke yin azumin ranar 10 ga watan Muharram sai aka ce suna murna ne a wannan ranar ne Allah ya tseratar da Annabi Musa daga sharrin Fir'auna saboda kashi yasa suke murna suke godewa Allah har suke azumtan wannan ranar to shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nahanu aula bi Musa minhu mu muka fi su cancanta da Musa saboda ka mu ma za mu yi azumin nan na ranar 10 ga watan Muharram mun fi su cancanta da Musa ma Annabi Musa alaihi salam to shikenan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsora cewa za a yi azumin nan na ranar 10 ga watan nan to shikenan sai ake yi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce idan Allah ya kai mu baki kuma zan azunci 9 ga wata da kuma 10 ga wata dai zan yi azumin ranar 9 ga watan Muharram sannan kuma zan yi na ranar 10 ga watan Muharram saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai saba wa Yahudawa din su ranar 10 ga wata kawai suke yi sannan sallallahu alaihi wasallam ya ce zai yi ranar 9 ga wata kuma zai yi ranar 10 to Allah cikin ikon sa bai nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara mai zuwan ba sai zama iya Ashura ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma ya ce in Allah ya kashi baki zai yi 9 ga wata zai yi 10 ga wata to saboda haka sai aka sunnanta mana yin azumin ranar 9 ga wata da kuma 10 ga wata din ranar 10 ga watan Muharram rana ce wanda abubuwa da yawa sun faru a cikin wannan ranar a tarihin musulunci abubuwa da yawa sun faru wanda kuma duk abin da ya faru a cikin wannan rana na daidai irin wannan kaga su suna murna ne saboda an tsirtar da Annabi Musa wannan rana su Yahudawa har suke azumi akwai abu da yawa da malaman tarihi suka kawo wanda ya faru a wannan ranar 10 ga watan Muharram amma akwai abubuwan bakin ciki kuma duk da suka faru a wannan ranar 10 ga watan Muharram din har yanzu irin kisan da aka yi wa jika Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Husayn ranar 10 ga watan to abin da ake nema a wajen ka shine inda hali kai wannan azumin da ake yi sannan kuma bayan nan malamai sun kawo cewa akwai hadisi duk da hadisin malaman hadisi sun ce kaman yana da rauni yayi magana akan cewa ana wasa'a wa iyali ana yalwata wa gida ranar 10 ga wata din ka canja miyar gidanka a wannan ranar malamai sun kawo wannan hadisin duk da hadisin akwai magana cikin sa to kuma sahabbai sallallahu alaihi wasallam sun ce sun jarraba irin wannan abun kuma sun ga cewa hakan yana yiwuwa idan mutum ya wasa'a wa iyalinsa ranar 10 ga watan Muharram to Allah zai ciyar da shi shekaran duka ba zai fama da wato rashin abincin da zai ci ba Allah zai azurta shi ya samu abincin ci har shekara ta kare idan ya canje miyar gidansa ranan 10 ga watan Muharram. Amma malama suka ce kar kuma kai wannan saboda murna. Saboda wasu suna yin suna cin abinci suna yalwata abinci ranan 10 ga wata saboda suna murnan a wannan ranan ne aka walakanta Ahlul Bait. To in kai wannan saboda wannan murnan to shikenan abu ya lalace. Niyyanka ne Allah yake dubawa, ne inna wala malu biyat. Wani niyya kai in kai ne saboda Allah to shikenan. Amma babu a musulunci ba ce saboda wannan rana an kace sai na Husaini shikenan ka fito ka dauki wuka ka sossoka a jikinka ka kai menene ka nemi bakaken kaya ka zazzagi sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam su daga ciki kai ba inda musulunci ce kai wannan ba inda musulunci ce kai wannan babu wuri dukkan su Allah ya yarda su da wanda zaka zagan a cikin sabon da wanda zaka yaba a cikin sabon duk Allah ya yarda su to ya zaka yi kai kuma ina kake kai din Allah ya yarda kai ko yaya kaga baka san inda kake ba saboda haka to zaman lafiyan ka shine in ka samu dama kai azumin nan da ake yi amma ka ce zaka yi zaka fito ka yayya ga jikinka ka bidda jini ka kai wani abu kana zagin wasu cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam to aikin ka ya kare duk abin da kai ya lalace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah Allah fi ashabi yace ku kiyaye mu sahabbaina yake fada a wa yake fadawa a sabon yake ga wa ko ba ka ba a sabon ake ga musu ku kiyaye mu sahabbaina da ɗayan ku zai ba da dutsen Uhudu gaba daya ya zama zinari ya dauka ya bayar ba zai kai tafin hannu na sahabi na da zai dauka bayar ba wato da za a mai da dutsen Uhudu ya zama zinari ka ba da shi sadaka bai kai na tafin hannu guda ɗaya na sahabi ba kuma ne sallallahu alaihi wasallam wanda yake ga musu wannan magana a sabon yake gawa saboda haka ku kiyaye mu sabbai amma yanzu a samu wani yazo ya ware wasu cikin sabon ne sallallahu alaihi wasallam ya zaga a musulunci bai dada wannan ba musulunci bai dada wannan ba ka yabe su duka gaba daya Ahlul Baiti Sayyidina Ali da iyalan gidansa ka yabe su suna Ahlul Baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam su Sayyidina Abubakar Sayyidina Aisha su ma ka yabe su shikenan malamai suka ce ka kame bakinka akan abun da ya faru a tsakanin su ba ruwanka abun da suka yi tsakanin su wannan a junan su ne kai ba ruwanka Allah ya ce ya yarda su ya za ka yi to saboda haka musulunci bai yarda da kai wani abu ba na nuna wannan irin wannan abubuwa abin da ake so kai azumi ne in ka samu dama sai ka azumci ranar 9 ga wata da 10 ga wata din muna fatan Allah ya ba mu ladan da ake samu a cikin waɗannan kwanaki albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya yassare mana wannan hali da ake ciki na kunci Allah ya yi mana Allah ya kawo mana dauki daga gare shi albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين